sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan lasariya. Suna na Sarfi Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalma Sigarba da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 29 ga watan Maris na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfilu, wata majiya ta hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce hasashe mafi yiwuwa game da cutar COVID-19 shine ta yadu ne daga jemage zuwa wata dabbar sannan zuwa mutum. Masu aikin ceto wani katafarin jirgin dakon kaya da ya kafe a mashigar ruwan Suez na Masar sun kusa kammala daga shi tsaye. Sannan rundunar sojin Taiwan na ba da himma wajen horar da sojojinta tare kuma da ƙara jirgin makaman kariya a tsibirin Taiwan don shirin duk wani hari daga China.
Kanan labaran kenan aka saurara. Wa'in aka kwana ne game da yunkurin baiwa kananan hukumomin gashin kai a Najeriya.
Kasan mai girma shugaban kasa yayi signing din executive order chan na bada financial autonomy na state assembly da judicial.
Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta nuna rashin gamsuwarta da sake zaben ɗan majalisun da aka yi a Abia.
We have a long way to go in our election system. A lot of things are not possible.
Har yanzu muna da sauran aiki a tsarin gudanar da zabe saboda ba tsara abubuwa da dama yadda ya kamata ba.
Muna dauke da waɗannan rahotanni sai a biyo mu cikin shirin. Sai kuma shirin ilimi garkuwa dan Adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasar ayyuka da kuma sauraro kuke aiko mana cikin nan. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. A wani kofi na daftarin sakamakon bincikenta, hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi imanin cewa hasashe mafi yiwuwa game da cutar COVID-19 shine ta yadu ne daga jemage zuwa wata dabbar sannan zuwa mutum. Sakamakon binciken na haɗin gwiwa ya nuna cewa abu ne mai matukar wuya a ce kwayar cutar ta kubuce ne daga wani ɗakin binciken kimiyya a cewar kafar labarai ta AP. Sakamakon binciken ya kuma nuna cewa jemage da dangoginsa sun fi yiwuwar kamuwa da cutar ta COVID-19, wanda hakan ke kuma nuna cewa suna iya zama masu yada cutar. Wani jami'in diplomasiya a Geneva, wanda dan asalin ɗaya daga cikin ƙasashe mambobin WHO ne, ya ba da wannan bayanin ga kafar labarai ta AP a yau ɗin nan Litini. Kuma ga dukkan alamu wannan bayanin shine matsayi na ƙarshe na hukumar ta WHO. To amma AP ta saka sunansa saboda jami'in bai da hurumin yin wannan bayanin. Masu aikin ceto wani katafarin jirgin dakon kaya da ya kafe ya kuma karkace a mashigar ruwan Suez na Masar sun kusa kammala daga shi tsaye, amma har yanzu ba a san ko yaushe jirgin mai suna Eva Given zai iya ci gaba da tafiyarsa ko kuma lokacin da za a iya zirga-zirga a mashigar ruwan kamar yadda aka saba yi ba. Wannan ci gaba da aka samu a yau din nan Litini na zuwa ne bayan katsewar kusan mako guda ta wannan muhimmiyar mashigar ruwa da ta hada Bahar Ahmar ko jan teku da tekun Bahar Rum. Rundunar sojin Taiwan na ba da himma wajen horar da sojojinta tare kuma da jirgin makaman kariya a tsibiri mafi girma cikin waɗanda ba ɗan adam ya kirkiro ba a kudancin China, wanda ake takaddama a kan shi don shirin duk wani harin da China kan kai mata a cewar ƙwararru. Ministan tsaro Chi Kuchang ya gaya ma majalisar dokoki cewa China na iya kai hari kuma yana son tsibirin Taiping ya kasance cikin shiri a kowane lokaci, a cewar kafafen yada labarai na yankin. Wannan ya nuna baro-baro cewa Taiwan ta damu kuma ta dau aniyar China da take-takenta da gaske, wanda hakan ke jaddada cewa China na da niyyar kama tsibirin, a cewar Fabrizio Bazotto, wani babban manazarci a gidauniyar yada zaman lafiya da nazarin harkokin teku ta Sasakawa dake birnin Tokyo.
In an jima kaɗan, Ibrahim zai sake dawowa da labaran duniya. Bayan kwashe mako guda na tsunduma cikin yajin aikin gama gari da ma'aikatan majalisun dokoki suka fara da alamu, waɗannan ma'aikata sun fara samun goyon bayan majalisun dokokin jihohin nasu na neman 'yancin cin gashin kai daga wajen gwamnonin jihohin ƙasar. Daga Maiduguri, Haruna Daudabiyu ya haɗo mana da wannan rahoton.
bayan kwashe mako gudanar tsunduma cikin yajin aiki da ma'aikatan majalisun dokoki suka soma da alamu waɗannan ma'aikata sun soma samun goyon bayan majalisun dokokin jihohin nasu da neman incin cin gashin kai daga wajen gwamnonin jihohin kasar tun dai da waɗannan ma'aikata suka soma wannan yajin aiki babu wata majalisa ko kuma ƴan majalisa da suka koshewa wannan yajin aiki na ma'aikatan illa ma goyon bayan da majalisun suke ba su afkaice da cewa suna neman incin su ne kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba su wannan dama na kuma tambayi shugaban kungiyar kakakin majalisun dokokin arewacin Najeriya 19 kuma kakakin majalisun jihar Borno Honorable Abdulkarim Lawan ko menene matsayin su game da wannan yajin aiki
ka san mai girma shugaban kasa yayi signing din executive order can na bada financial autonomy na state assembly da judiciary to su wayan nan maikacin kuma idan sun in finance house of assembly ya samu financial autonomy su ma suna gani za su samu wasu abubuwan nasu ko kuma wani juice nasu da ba su samu da bari za su samu shi yasa su ma to tunda haka mun bari mu goye bayan membobi mun house of assembly mu shiga yajin aiki saboda gwamnati yayi implementing din wannan executive order da shi president ya sanya.
Mun bi tunanin tunda kamar wannan batu ne da ya shafi majalisa gaba daya ko za ku yi amfana da wannan kamar suna rawa ne da bazarku.
Babu. Ai su ma suna dauka salary, suna samu allowances, duk juice na su ana cikin house din nan. Suna gani idan mun samu autonomy din, su ma za su ji moriyar wannan autonomy, shine dalilin su.
Na kuma tambayi wani lawyer mai zaman kansa, kuma masanin kullun tsarin mulkin Najeriya, Barrister Jibrin Gunda, ko waɗannan ma'aikata za su iya kalubalantar gwamnonin a gaban kotu?
Za su collectively za su iya ai ba akan wannan aka fara su kansu gwamnoni in akwai abin da ya wuce musu ba sun sha kai gwamnatin tarayya kara bai wuce shekara biyu uku ba da Abia State government ta yi leading akai filing suit kuma an yi nasara kan federal government muddin ka kiyaye doka kaga za a zauna lafiya shine
duk da ma'aikatan majalisun dokoki ne suka fito kamar su ƴan majalisu ma za su amfana daga wannan neman wannan incin gashin kai
to ai ma'aikatan state legislators din ai da bazar su ake don su ake wannan yaki ba mu kaga su ba za su iya fita su yi wannan abu ba kowane state assembly ai staffs nasu welfare na kowa zai karu in komin su yana zuwa direct
Alhaji Adamu dan Borno wani mai lura da al'amuran da kai komo na cikin al'umma ko yake kallon wannan batu
in har da sun san incin kansu su ƴan majalisan gaskiya ai su suke yin dokar to kai da kake yin abu yaushe zaka jira sai wani yama
da alamu dai wannan batu na neman cin incin gashin kai da ma'aikatan majalisun suka soma na iya zumuwa babban al'amari kan yadda suka soma samun goyon bayan wasu ƴan majalisun da kuma hakan zai iya sandirar fitowa ɓarau-ɓarau tsakanin ƴan majalisun da gwamnonin jihohin nasu na neman incin gashin kai kamar dai yadda doka ta tanada Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gai da Haruna Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Ibrahim dauke da karin wasu labarai
to Sir Philu Prime Minister Australia Scott Morrison ya yi garan bawul ma majalisar ministocin sa sanadiyar jerin tabargazar lalata wadda ta addabi jam'iyyar su ta masu ra'ayin sassauci wadda ke mulki Morrison ya ba da sanarwa a yau dinnan Litini a Canberra babban birnin kasar cewa Michelle Cash za ta maye gurbin Christian Potter a matsayin Attorney General a yayin da shi kuma Peter Dutton zai karbi ragama daga Linda Reynolds a matsayin ministan tsaro Potter ya je hutun rashin lafiyar kwakwalwa tun bayan da rahotanni suka bayyana makonni da dama da suka gabata cewa an zarge shi da yin fadi ma wata yarinya yar shekaru 16 a shekara ta 1988 a lokacin yana da shekaru 17 zargin da shi Potter ya karyata yan sanda dai sun bayyana cewa ba za su gabatar da wata tuhuma kan Potter ba tunda wadda take zargin shi din ta ma mutu da jimawa wani jirgin sama mai saukar ungulu da ke kan hanyar jihar Alaska ta Amurka ya yi hatsari a ƙarshen mako inda matukin jirgin da sauran mutane hudu suka mutu a cewar hukumomi cikin waɗanda suka mutu ɗin har da mutumin da ya fi kowa kuɗi a ƙasar Czech Bulyonia Tita Kelna kamfanin Kelna wanda ke harkar kuɗi da sadarwa PPF Group ya tabbatar da aukuwar al'amarin a yau ɗinnan Litini a ƙarshe kakar rana ko matar kakan tsohon shugaban Amurka Barack Obama mai suna Sarah Obama ta rasu a Kenya tana mai shekaru 99 diyarta ta ce jagoriyar wannan babban iyalin ta rasu yau ɗinnan Litini a yayin da ake mata jinya a asibitin koyarwa na Jaramogi Oginga Odinga da ke Kisumu Marigayiya Sarah Obama ta auri kakan tsohon shugaban na Amurka inda ta raini mahaifin na Obama. Obama dai bai taba gamuwa da kakar tashi ba sai a shekara ta 1988 lokacin da ya kai ziyara a Kenya karan farko. To amma dangantakar su ta yi ƙarfi ta yadda sai da mata halarci kaddamar da gwamnatin sa a shekara ta 2009.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Madalla. Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta bayyana rashin gamsuwarta da yadda sake zaben yan majalisar wakilai ya kaya, inda aka ayyana jam'iyyar adawa ta PDP a matsayin wacce ta lashe zaben a Abia. Wakilin Alphonsus Akurigwe ya haɗo mana da wannan rahoton.
A Najeriya jam'iyyar APC mai mulki ta bayyana rashin gamsuwarta da yadda zaben yan majalisar wakilai da aka sake gudanarwa a mazabar Aba North Aba South na jihar Abia ya gudana, inda hukumar zabe ta ƙasa mai zaman kanta INEC ta ayyana dan takarar jam'iyyar adawa ta PDP Chimobi ABCK a matsayin wanda ya lashe zaben da ƙuri'u 10,322. Dan takarar jam'iyyar APC Mascot Uzokalu ya zo na biyu da ƙuri'u 3,674, yayin da dan takarar Abga Destiny Wagu ya biyo shi da ƙuri'u 1,554. Chairman na jam'iyyar APC a jihar Abia Dr. Donatus Wamba kenan na cewa, har yanzu muna da sauran aiki a tsarin gudanar da zabe, saboda ba tsara abubuwa da dama yadda ya kamata ba, musamman a fannin tsaro. Yanzu yana da matukar wuya a tabbatar da tsaron ma'aikatan hukumar zabe. Abubuwa da dama sun faru a wannan zaben, kuma yanayin zaben ya jiku da tsoro. Sa'annan ga dokar hana fita da gwamnan ya kafa, ban san inda an taba yin haka ba, kuma abin takaici ne. Wannan ya janyo wani yanayi na fargaba da ya sa mutane da dama ba su fito zabe ba, sai gashi kuma yin amfani da yan bangan siyasa. A takaice dai abubuwa da dama sun faru, kuma jam'iyyar mu za ta dubi waɗannan batutuwa. To ko me jam'iyyar PDP ke cewa akan zaben? Barista David Kino shine sakataren jam'iyyar PDP a jihar Abia, kuma a sheda wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa,
"That election was free, it was free, fair and credible."
Yace an gudanar da zaben lami lafiya, zabe na gari ne aka yi. Ko da yake a irin wannan zaben ba lalle mutane su fito sosai ba, kuma waɗanda suka so su yi zabe sun fito sun zabi waɗanda suke so. A kuma duk rumfunan zaben da naje ban samu wata matsala ba. Yanzu ba abin mamaki bane ka ji ɗan adawa suna korafi, kuma suna haka ne saboda sun sha kaye. An sake wannan zaben ne domin cike gurbin Honorable Osi Prestige na jam'iyyar Abga, wanda ya rasu a watan Fabrairun da ya wuce. Kuma zaben ya fuskanci kalubaloli kamar karancin fitowar masu zabe, da yin amfani da yan bangan siyasa, da kuma fashewar bam da ya kori jama'a daga wasu wuraren zabe, kamar yadda wasu manyan jaridu a Najeriya suka ruwaito. Alphonse Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.
A gaida Alphonse, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyan Litinin, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya, da fatar Allah Ubangiji ya samu dace baki ɗayanmu, Allahumma amin. Masu sauraro, insha Allahu a wannan makon za mu daura daga inda muka dasa aya a makon da ya gabata, inda muke jin ire-iren wasu tsare-tsare da ake da su a makarantun allo wanda almajirai ba sa zuwa bara. Kana wani irin tasiri hakan yake da shi ga ilimin yaran?
Kaga wannan wani tsaji ne da ke wata muka a kwanta gura ba gidan malam alkali, yaran gidan ba sa zuwa bara, muna da labari ga yadda suke karatun su. Alhamdulillah, so da haka za mu bi wannan tsari a hankali mu ga mun ka an kawo sauyi. Tunanin gwamna na da kyau, amma sai an bi a hankali yadda za a tabbatar da abin ba tare da an samu wata husuma ko an samu wani matsala ba.
Daga karshe doctor, wani tabbaci za ka bai wa al'ummar jihar Niger na tabbatar da ganin an samu ilimin nan ingantacce ga kowa ga kowa a ƙarƙashin wannan shiri na Bezza?
Abinda na sani shine yanzu dai malamai sun zage damci, kuma ma'alarmomi suna ba da gudunmawar su yadda ya kamata, duk sadda muka neme su suna zuwa. Abinda kawai za mu nema shine mu za mu sa ido, harkan mu ne mu sa ido mu tabbatar da kowane yaro haƙƙin da ya kamata a bashi an bashi. Su kuma alarmomi sun da abin da basu ga yayi masa wasu na magana ba sa shiru, yanda ka san lebo haka suke nan da su zo ce abu kaza bai yi ba, amincin da ake ba waje ta zabe ba. In fact saboda haka a hankali muna ta gyara abubuwa. Yanzu kaga wajen abinci muna da ma'auni, ba za a cutar da mai kawo abinci ba, ba za a cutar almaji ba, ba zai cutu ba. Haka muke tafiya kullun akan gyara. Saboda kuma maganan shi karatu iyayen yara su sa ido, kuma mutasu ruwa da shi za a kace kowane anguwa a yi masu ruwa da tsaki wanda za su sa ido a kan wannan tsari, su tabbatar da cewa ana bin tsarin yadda ya kamata. Inda suke ganin akwai matsala kada su yi kasa gozo su gaya mana, insha Allah za mu ci.
Ibrahim Sale Galma ɗaya ne daga cikin masu makarantun allon a jihar Niger da ke cin gajiyar wannan shiri ya ce ɗalibansa na gane karatun sosai, to amma suna buƙatar a ƙara faɗaɗa shirin.
Su ƙara faɗaka wannan karatun na almajirai, su kuma ƙara ɗaukaka shi yadda suke ana jawo hankalin almajirai ne da kuma iyayen yaransu almajirai wa'inda su da ba su abin ga makarantar boko.
Amma yaranka na bara?
Na'am.
Almajiran naka suna bara?
A gaskiya magana na gaskiya almajiran makarantar mu ba su bara.
Ba ki ba su abinci ko?
Eh to muna nema masu gidajen aiki ne wanda suke za su je su yi aiki, idan suka yi aiki za a ba su abin da za su ci.
Ma ita gwamnati karkashin wannan shirin ba ta ba su wani abinci?
A tana bayarwa. Daidai
ba su na waye ne?
So biyu ne, Alhamis da Juma ne dama ake wannan program din na Best Garden.
Wannan rana ana ba da abinci?
Insha Allah wa rabbi, duk wannan rana Alhamis da Juma'a ana samun abinci daidai gwargwado.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce shirin na da manufar hana kai yara makarantun allo kwata-kwata.
Wannan wani shiri ne wanda shi shugaban kasa ya kawo yana za a taimaka duk abin za a yi musamman a karkara, ya zama da kowane yaro musamman mata kuma an ba shi dama ya je makaranta. Mu kuma abinda mun kara a jiha mun faɗa na yi bayan na ce a makarantar boko ma yanzu za a koyar da islamiyya, yanda yaro in ya shiga primary one kana ya gama ya soke Qur'ani. Dalili kuwa shine muna so mu hana kuma mun ma hana yanda za mutum zai ɗauki yaro daga wani gari ya kai shi wani gari yaro shekara uku hudu bai san makwancinsa ba, bai san abin da ya ci ba, duk a kan jiha ya je kasuwar islamiyya. Yanzu ko kowane ward na da primary school biyu uku, in kuwa ward nan za a koyar da islamiyya, inda islamiyya ne to baka da wani dalili za ka ɗauki yaro ka kai shi wani gari ya wahala. Yaro a wannan shekarun yana buƙatar lura daga iyayen shi, ya cika hakki na iyayen su da yara. Amma a bar yaro shekara hudu biyar ya je ka gan wasu hannu na za ka gan su sha ɗin dare suna kan ci, yaro na yawo ɗan shekara hudu biyar shida me ba har ga Allah. Saboda haka wannan hikima da aka kawo muna so mu ga yanda za a yi a cigaba da ƙarfafa shi a ƙara makarantu da yawa. Makarantu na kamar magana da na yi, mu ƙasar jihar mu Niger muna da faɗi da yawa. Cikin bayan da na yi wa minista ya taimaka mana a ƙara yawan makarantu, da yanzu yaro sai ya ga ka bai je makaranta sai ya tafi kilomita hudu ko biyar. To abin da ya kamata shine a ƙara yawan makarantu, a dawo da makarantu kusa da ƙauyuka yanda yaro kwata-kwata ya tafi kilomita ɗaya da rabi ya je makaranta. Amma babu wani da ke son ɗaya shi mace ƙarama da taka kilomita biyar a wannan zamani, ba wani sabon da kuma zai faru hanya.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin, musamman Mustafa Nasiru Batsari da sauran abokan aikin mu sai wadda ta daidaita sautin shirin Julie Lazarus Gracian ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia Bissalam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam so shi mara ilimi
a gai da Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu sakonni da ku masu raro kuke aika mana ta hanyar email sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau wanda yace batun gaskiya idan har aka ƙara kuɗin man fetur kamar yadda muka ji ana raɗi to ba a tausaya wa talakawan Najeriya ba domin dai ana yin ƙarin a jikin su raɗin abin zai kai Allah ya kyauta kuma ya ji kan talakawan ƙasar tamu ba dan sun mutu ba amin sai kuma sakon Aishatu Muhammad Adam matar babba Haruna Bajoga tace ina kira ga gwamnati da likitocin Najeriya masu shirin shiga yajin aiki cewa su yi wa Allah su daidaita tsakanin su domin na tabbata ajiye a dawo babu wanda zai ƙara shin wahala illa talakin kasar wanda a kullum kanshi duk wata wahala take karewa duk da cewa shi ne sila zabar shugabannin shi kuma sakonmu na gaba cewa Allah ya sa ganawa da Idris Debi shugaban kasar Chad yayi da shugaba Buhari ta kawo ƙarshen matsalolin tsaron da ke addabar kasashen biyu sako da Ukasha Abdulsalam Koko shi kuma sakonmu na gaba cewa ya kamata al'umman Najeriya baki ɗaya musulmai da Kirista mu dukufa da addu'o'i na zaman lafiya domin kasar mu tana cikin wani hali da na tashin hankali na matsalar tsaro sako daga Alhaji Mele Bisfari sai kuma sakon da ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwar karfin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya hakika ƙara lalata rakan wutar lantarki da ƴan ta'addar suka yi akan hanyar Maiduguri abin takeici ne da Allah wadai ganin yadda za su sake jefa dabban al'umma cikin kuncin rayuwa ya Allah ka kawo mana ƙarshen ayyukan ƴan ta'adda a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki daya amin summa amin sakon mu na gaba cewa muna murna da samar da tashoshin hutawa na direbobin manyan motoci da hukumomin Najeriya suka yi ganin cewa samar da tashoshin zai taimaka wajen rage yawan hadura da ke faruwa sanadiyar gajiya da direbobi ke yi idan suna tuki da fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Aliyu Usman Taka lafiya da Zaidu Bala kofa sabuwa sai kuma sakonmu na gaba da yake cewa ina kira zuwa ga haɗakkiyar kungiyar kwadagon tarayyar Najeriya NLC da ta ɗauki matakin gaggawa ganin gwamnatin tarayyar Najeriya bata aiwatar mana da mummunan shirin da zai ƙara saka talakan ƙasar nan cikin wani hali mawuyaci ba bisa yanda yake na aljanna waina ƙasa zafi sama zafi wato shirin ƙara kuɗin litar man fetur daga naira 162 zuwa 234 tabbas ɗaukan wannan mummunan mataki na ƙara wa man fetur kuɗi a daidai wannan lokaci na nuna mana cewa ko kaɗan wannan gwamnati ba talaka ne a gabanta ba sako da Aliyu Usman Taka lafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka reshen jihar Kebbi sakon mu na ƙarshe a yau cewa ba shakka ya kamata a canza salon yaki da ƴan ta'adda kamar yadda shugaban ƙasar Chad Idris Deby ya faɗa wa shugabannin yankin tafkin Chad ta yaya za a tsaya jiran abokin gaba sai ya kawo hari ku kare kanku kamata ya a ce su ne za a dinga kaiwa hari ba su dinga kawowa ba ta hakan za a kawar da su kwata-kwata sako daga Babandi Mamman Bandi
domin fare wada harbisi da yawan barna ba kariya
arewa
a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola Lami lafiya.
Allah ya kaddace ni da cewa ni farao ne. Mun abubuwa na rashin arziki a kasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya. Ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Elhikaya. Don sauraron wannan sabon shirin, ku kasance da muryar Amurka Majiya Kokwara ta sayi har labaru.
Arewa mun ta ta mudu sai nishadi sai sharhudiya.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe, labarai a takaice.
A wani kofi na daftarin sakamakon bincikenta, hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi imanin cewa hasashe mafi yiwuwa game da cutar COVID-19 shine ta yadu ne daga jemagi zuwa wata dabbar sannan zuwa mutum. Sakamakon binciken haɗin gwiwa ya nuna cewa abu ne mai matukar wuya a ce kwayar cutar ta kubuce ne daga wani ɗakin binciken kimiyya, a cewar kafar labarai ta AP. Sakamakon binciken ya kuma nuna cewa jemage da dangoginsa sun fi yiwuwar kamuwa da cutar ta COVID-19, wanda hakan ke kuma nuna cewa suna iya zama masu yada cutar. Masu aikin ceto wani katafaren jirgin da kwan kaya da ya kafe ya kuma karkace a mashigar ruwan Suez na Masar sun kusa kammala daga shi tsaye, amma har yanzu ba a san ko yaushe jirgin mai suna Eva Given zai iya ci gaba da tafiyarsa, ko kuma lokacin da za a iya zirga-zirga a mashigar ruwan kamar yadda aka saba yi ba. Rundunar sojin Taiwan na ba da himma wajen horar da sojojinta tare kuma da jibge makaman kariya a tsibiri mafi girma cikin waɗanda ba ɗan adam ya kirkiro ba a kudancin China, wanda ake takaddama a kan shi don shirin duk wani harin da China kan kai mata, a cewar ƙwararru. Ministan tsaro Chi Ku-chang ya gaya ma majalisar dokoki cewa China na iya kai hari kuma yana son tsibirin Taiping ya kasance cikin shiri a kowane lokaci, a cewar kafafen yada labarai na yankin. Wannan ya nuna baro-baro cewa Taiwan ta damu kuma ta dauki aniyar China da take-takenta da gaske. Prime Minister Australia Scott Morrison ya yi garan bawul ma majalisar ministocinsa sanadiyar jerin tabargazar lalata wadda ta adabi jam'iyyarsu ta masu ra'ayin sassauci wadda ke mulki. Morrison ya ba da sanarwa a yau din nan Litini a Canberra, babban birnin kasar, cewa Michelle Cash za ta maye gurbin Christian Potter a matsayin Attorney General, yayin da shi kuma Peter Dutton zai karbi ragama daga Linda Reynolds a matsayin ministan tsaro.
Masu sauraro, a nan muke karshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Za kuma ku izar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com da kuma ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmusi Garba da yake na gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau, Mr. Phil Hashin Gumel da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington DC, ke cewa ku dakata shirin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.